الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينقوى مسلمين إني من سلم تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا أبن دي كما تأيش مفتا دشي كو أي قباتر وادشي لنقوى يارقا يأي قباتر وادشي دا تيجو دا جشين دا تاومنا سنة دا دكا نوات اندو سكي كي ويدشي واندا كي غني واندا مني مصفاتا رأي ورسو تكار صو تكار البركة Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam a wannan duniya dan ya raya masa ita. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama dan adam ya zabe shi cikin dukkanin halitta domin ya gudanar da zamantakewa a cikin wannan duniya a bisa ga doran kasa. Malamai sun ce Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya mala'iku su rayu a duniya ba domin ba kawai ibada yake so ai masa a duniya ba domin inda ibada kadai Allah yake so ai masa duniya babu wani abu bayan ibada to da mala'iku zai sa kuma mala'iku da kansu suka faɗi haka lokacin da Allah yake da su inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa mamayi na a ban kasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da mala'iku zan sanya wanda zai maye min a ban kasa yayi wadansu abubuwan da nake da muradin a yi su to sai mala'iku suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu zaka sanya wanda zai barna a duniya yake zubar da jini alhalin ga mu muke maka tasbihi muke tsarkake ka Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni na san abin da baku sani ba. To idan za mu kalli wannan aya kallo na balo-balo, kallo na fili karar a zahiri. Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai ibada yake so a duniya ba, a duniya ba. Inda ibada kawai yake so to mala'iku su suka fi cancanta. Kuma mala'iku sun yi koke akan haka. Mala'iku sun kalubalanci dan adam da cewa zai yi barna a ban kasa kuma zai zubar da jini kuma Allah bai ce a'a ba ba kuma wai dan Allah yana son a yi barna ba ko yana son a zubar da jinin ba amma sai bisa ga ka'idar nan ta masu Hausa da suke cewa kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa mana shi dan adam haka Allah subhanahu wata'ala yayi shi yana yin laifi yana tuba yana bautar Allah yana zamantakewa yana nishadi yana raha yana ci yana sha yana kasuwanci kuma kowaye shi mana koda annabi ne waɗannan halayya da ɗabi'u suna iya kasancewa tare da shi lokaci bayan lokaci ballantana kuma wanda ba annabi ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da a ce ku ɗan adam ba ku laifi to da Allah ya shafe ku yayi wadansu wanda za su yi laifin su ce yafe musu kuma ya yafe musu domin wannan shine asalin manufar Allah da kuma ya halicci dan adam akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi cikin sahih muslim ya kara tabbatarwa da dan adam laifi yace kullu ibn adam khata'un sai yace wa khairul khata'ina at-tawwabun duk dan adam yana kuskure kuma fiyayyen masu kuskure cikin ƴan adam shine wanda in yayi kuskuren zai tuba. Zamantakewar dan adam ta faro tun daga tarihin Annabi Adamu alaihi salatu wassalam, wanda shine dan adam na farko. Allah madaukakin sarki ya halicce shi da hannunsa, ya busa masa rai da kansa, ya sanya mala'iku duka suka yi masa sujada, ya zaunar da shi a cikin aljanna tun kafin bai mutu ba an je an masa hisabi ya shiga aljanna. Duk da cewa malamai suna da tankiya, shin wace aljanna Adamu ya zauna a ciki? Ita ce aljannar da in muka mutu aka tashi alkiyama aka yi hisabi za mu shige ta da yardar Allah, ko ko wace aljanna ce? Wadansu sun ce ba waccan aljanna ba ce, ba wata aljanna ce ta daban. Suka ce domin waccan aljanna tana da ka'idoji, tana da sharuɗa, na daga cikin ka'idojinta sai an yi aiki, sai an mutu, sai an yi hisabi, sai kyakkyawan aiki ya rinjaye mummuna, to sannan sai a shigar da kai aljanna. To shi ko Adamu duk bai bi waɗannan ka'idojin ba, bai cika su ba. To amma dai duk da haka zance mafi inganci aljannan nan dai ita ce nan dai. Wannan karamci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa Annabi Adam. Sai dai babban darasin da malamai suke cewa ake ɗauka a ƙarƙashin haka, ita aljanna in ka cika sharuɗanta ka shiga ba fita. Adamu abin da yasa aka fito da shi dan shi ma bai cika sharuɗan shiga bane ba, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala daman a ƙasa ya yi nufin ƴan adam su zauna. Da haka ko da zaman Annabi Adamu na farko a aljanna zama ne irin na gidan haya, watan wata rana sai ka fita. Da haka Adamu an aje shi ne temporary a aljanna, amma tun a asalin halittarsa Allah bai ce inni ja'ilun fil jannati khalifa ba, sai inni ja'ilun fil ardi khalifa. Da haka sai dai Adamu ya biyo ta aljanna, sannan kuma ya dawo inda daman asalin nan aka yi nufin ya rayu a ciki. Rayuwa a cikin duniya rayuwa ce wacce mutum ɗaya ba zai iya yin ta ba, rayuwa ce wacce kana da bukatar abokin ɗebe kewa, musamman kuma mace kana da bukatar makoci, kana da bukatar ƴan uwa, kana da bukatar dangi, kana da bukatar abokan hulɗa da hada-hada. To da haka wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin ya kawo Adamu duniya sai ya fara hada shi da abokin zamantakewa na farko, ita ce matarsa Hawwa'u. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci na Hawwa'u daga ƙashin haƙarƙarin Annabi Adam, kuma manzo Allah ya ce ƙashin haƙarƙarin ma daga sama can, wanda waje ne karkatacce. Daga nan aka balla aka halicci macen farko, ita ce na Hawwa'u. Abinda wannan yake nunawa, mace abokiyar rayuwar namiji ce, ba yadda za a yi rayuwar namiji ta kammalu in babu mace. To amma kuma duk da haka ita kuma mace karkatacciyar halitta ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja shay'i fi dil'i a'la. Ita mace an halicce ta ne daga kashin haƙarƙari, kuma inda yafi ko ina karkacewa jikin kashin haƙarƙari shine saman sa. Fa idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa kafaruha talaquha. Manzo Allah yake in ka dage sai ka miƙar da mace ta yi maka abin da kake so 100%, to sai dai ka karya kashin. Kamar yadda kashi in ya kasance tankwararre kace dole sai ka miƙar da shi, to sai dai ya kare. Sai manzo Allah yake to ku sani karyewar mace kuwa in an dage sai an miƙar da ita, to shine a sake ta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa in taraktaha lam tazal a'waj. In kuma ka barta to ba za ta gushe ba a karkashin ta yadda Allah ya yi ta. Sai a ƙarshe ce fastausu bin nisa'i khairan, ku dai ku kyautata zamantakewa ku tsakaninku da mata iya iyawarku. Da haka abokin zamantakewa na farko a rayuwar duniya ga namiji shine matarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi zamantakewa da mata, kuma ya bada kyakkyawan misali. Annabi Adam alaihi salatu wassalam yayi zamantakewa da uwarmu na Hawwa'u, kuma ya bada kyakkyawan misali. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Adamu yana da mantuwa, daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa. Sannan ba dan Hawwa'u ba, da ba a samu wata mace ta yi wa mijinta kissa ba. Ma'ana a zamantakewar Annabi Adamu da matarsa Hawwa'u an samu kalubale da dama, ta yi ta yi masa kissa, kisa shine ga yadda ya kamata abu ya kasance, amma mace saboda dabarar ta da kuma damar da take da ita ta akan juye da namiji sai ta kokarin ta kautar da shi ta sashi wani abin da ba wanda ya kamata ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari, laula banu Isra'il lam yukhzani al-lahmu wa laula Hawwa lam takun unsa zawjaha. Ba dan banu Isra'ilawa ba da ba za a taba iya aje nama a duniya ya zauna ba. Banu Isra'il sune farkon waɗanda Allah ya fara bawa kimiya da fasahar adana nama, lokacin da aka yi musu ruwan zuma daga sama kuma aka rinka kawo musu naman dan shila daga aljanna. Ubangiji ya kawo musu ne a matsayin su ci yau, abin da ya ragu su bashi, gobe ma za a kawo sabo. To amma bisa ga ɗabi'a ta dan adam da zulama sai suka rinka ajewa dan tanadin gobe. To shikenan sai Allah ya basu, daka sune farkon waɗanda suka fara sunnanta ajiye nama. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba danna na Hawa uba, da babu wata mace da za ta rinka yi wa mijinta kisisina. Tabbas cikar dan adam namiji da samun nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa bayan imani da Allah yana cikin kyakkyawar zamantakewa da iyali. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halice ku daga rai daya, kuma daga cikin wannan rai kwaya daya ya halicci matarta, sannan daga wannan rai guda daya da matar kuma Ubangiji yayi ta yada da watsa mazaje da yawa da mataye dan zamantakewa ta tabbata a wannan doran kasa. A wata aya da yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai yace litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na daga cikin abubuwan da suke nuna isa da buwaya da iyawar Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halice ku daga rai daya, sannan wannan ran ya halicci matarta daga jikinta dan ta samu nutsuwa da ɗebe kewa a tattare da ita. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙauna da soyayya a tsakaninku, ku maza da kuma mata. Ubangiji madaukakin sarki ya ce lallai a cikin haka akwai ayoyi ga waɗanda suke da hankali da kuma tunani cikin bayin Allah. Zamantakewa tsakanin miji da mata zamantakewa ce wacce addinin musulunci ya mata tanade-tanade masu tarin yawa. Sai dai wannan lokaci da muke da shi ba zai bamu dama na mu baje komai da komai ba dangane da wannan. Sai dai za mu yi ishara zuwa ga waɗansu jigo da manya-manyan ƙa'idoji waɗanda ya kamata a ce mutane su kula da su, wanda za su taimaka musu wajen kyautatuwar zamantakewarsu. Na farko, Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mace, ya halicci namiji, kuma ya kulla alaka ta ƙauna da soyayya da auratayya tsakani, Ubangiji fa ya yi hakan ne ba wai don kawai mu more a duniya ba, a'a ya yi hakan ne don mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Domin duk abin da ɗan namiji yake da shi a duniya in ya rasa mace ta gari, to za ka same shi cikin tashin hankali da firgici da samun rashin nutsuwa, ko da kuwa ya fi kowa kuɗi a garinsu, ko da kuwa sarki ne, ko da kuwa malami ne. Da ka cikar nutsuwar ɗan namiji da kwanciyar hankalinsa yana cikin samun mace ta gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Nasa'i yace ad-dunya kulluha mata. Duniya komai ka daga nata abin jin daɗi ne da morewa da kyalkyali, amma wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha. Fiyayyen abin jin daɗi da kyalkyali da morewar rayuwa a duniya shine Allah madaukakin sarki ya azurta ka da mace ta gari. Mace ta gari ita ce wacce idan mijinta yayi mata umarni za ta yi masa biyayya, ba ta ja'in ja da shi, wanda kuma hakan bai hana su tattauna ba dan fahimtar juna, bai kuma hana ta bashi shawara ba, amma dai ta nemi masa biyayya, ba ta zame masa tsagira, ba ta cakewa a gabansa, ta nemi masa tsiwa. Domin wannan shine fasarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mace ta gari. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita ce wacce idan baka nan za ta rike maka amanar kanta da amanar ƴaƴanka wanda kuka haifa da ita da ma wanda ba da ita ka haifa ba. Ma'ana mace ta gari baka samunta tana almubazzaranci, baka samunta tana ha'intar miji, baka samunta tana cewa da yara ku yi abu kaza kafin ubanku ya dawo. Duk wani abu da ta san baka so a gaban gidanka ko baka nan za ta yi kokarin ta kiyaye. ta kiyaye kanta, ta kiyaye dukiyarka, ta kiyaye amanar gidanka da amanar duk abin da ke karkashin kulawarka wanda ka danka mata a hannunta. Wannan ita ce mace ta gari. Samun nutsuwar ɗa namiji ta hanyar arzikin mace ta gari ita take bashi nutsuwar ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala irin bautar da Allah yake so. Domin sharaɗin bautar Allah ba ta yiwa sai da nutsuwa. To kuma wannan nutsuwar ba ta samuwa ga namiji sai in ya samu mace ta gari. Kamar yadda ita ma mace ba ta iya samun nutsuwa da kwanciyar hankalin rayuwa sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ta da miji na gari. Shi yasa kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnenmu, ya yi mana umarni da cewa lallai mu zaɓi ma'abutan addini, domin wannan shi zai ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da kyakkyawar rayuwa duniya da kuma dacewa a gobe kiyama. Idan mutum ya samu mace ta gari, ana kyautata zaton lokacin da ya samu zuriya da ita. To ko shakka babu za a samu zuriyatan tayyiba, zuriya ita ma ta gari wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake fatan samuwarta ta hanyar azurta mu da ƴaƴa da yake yi da kuma dora mana nauyin tarbiyyar su da yayi akan mu. To haka nan kuma lokacin da aka samu mace ta gari tayi tarbiyyar ƴaƴa na gari, to wannan kuma shi zai bada a samu kyakkyawar zamantakewa. Lokacin da gidana aka samu haka, gidan makocina aka samu haka, na gaba da ni haka, na baya da ni haka, yamma da ni, kudu da ni, arewa da ni, to kaga society ya samu kyakkyawan yanayi, za kuma a samu kyakkyawan zamantakewa. Amma zamantakewa tana lalacewa ne tun daga kan auratayya zuwa samun zuriya zuwa kuma ga lalacewar tarbiyya, wanda daman in iyaye basu zamo managarta ba, to ba yadda za a yi kai tsammanin za su haifi ƴaƴa na gari. Kaso 99.9 iyayen banza sukan haifi ƴaƴan banza ne. Kaso 99.9 iyayen kirki su sukan haifi ƴaƴan kirki. Ubangiji ya buga mana misali yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wal ladhi khabasa la yakhruju illa nakida. Gona ta kwarai ita take bada kyakkyawar yabanya, amma lalatacciyar ƙasa, lalatacciyar gona, kar kai tsammanin za ta bada yabanya mai kyau. A'a, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace takhayyaru li nutfikum alhajaz as-salih, ku zaba wa maniyinku matattara mai kyau, ya ta gari, mace ta gari, wacce za ku yi dashe a cikinta a matsayin gona, ita kuma ta haifa muku ƴaƴa a matsayin yabanya, kuma yabanyan nan ta zamo ta yi albarka. Kamar yadda a lokaci guda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi, duk da malamai suna da tankiya game da ingancin hadisin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum khadara ad-diman, a hirɗinku da tsiron kan juji. Kaga tsiron kan juji, fure mai kyau, fulawa mai kyau ta fito a tsakiyar bola, kaga ba a yi sa'ar waje ba. Gata dai fulawa mai kyau amma tana cikin najasa. Sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wama khadara ad-diman, me ake nufi da tsiron juji, furen juji? Sai manzo Allah yace al-mar'atu salihah fi manbati su, mace ta gari amma kuma a gidan da ba na gari ba. Ana iya samun wannan, amma ba shi aka fiye samu ba sau da dama. Muƙaje wancan hadisi, duk da hadisi ne wanda malamai sun ce bai inganta ba, amma yau da gobe zamantakewa ta nuna mana haka. Da haka ƴaƴan uwa, abinda ake nufi da zamantakewa a musulunci shine haɗuwar mutane ɗaiɗaiku, tun daga kan iyaye maza da iyaye mata da ƴaƴaye da maƙwabta da abokan rayuwa da dangi da kowa da kowa, wanda idan za mu yi fashin baki daki daki kowanne daga cikin waɗannan akwai haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana game da shi, ko ya ɗora masa game da mu, ko ya ɗora mana gabaki ɗayanmu mu yi wa junanmu. Idan muka ɗauki iyaye maza, su Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa haƙƙin jagoranci, jagorancin iyaye mata, jagorancin gida, wanda nan ne asalin tushe na farin zamantakewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ku saurara ku ji, dukkaninku fa masu kiwo ne, kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwon da aka bashi. Sai manzon Allah ya dauki lissafi daki daki sai ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, mai gida mai kiwo ne game da iyalansa, kuma sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabawa kansu da su kula da haƙƙoƙin iyalansu, ya umarci muminai gabaki ɗayanmu da mu kula da haƙƙoƙin iyalanmu. cikin fadin sa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ku wadanda suka yi imani, ku tsare kanku, ku tsare iyalanku daga wuta. Sai Allah subhanahu wata'ala yace waquduhan nas wal hijara, mutar da makamashin ta shine mutane da duwar wasu. Alaiha malaika, malaiku ke kula da ita, ghilazun masu kaurin halitta, shidadun masu kaushin ɗabi'a, la ya'suna allaha ma amarahum, wadanda ba sa sabawa Allah cikin dukkan umarnin da Allah ya basu, wa yaf'aluna ma yumaruna, kuma duk abin da ya sa su shi suke aiwatarwa. To cewa mu tsare kanmu, mu tsare iyalanmu daga wuta wacce ga kamanninta nan an ambata, umarni ne na cewa akwai haƙoƙi a kanmu, kuma mu yi ƙoƙari mu sauke wannan haƙoƙin, tare da jin kunne kan cewa in muka yi sakaci wajen sauke wannan haƙoƙin, to kuma akwai azaba tana nan tana jiran mu. A wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ishara zuwa ga ire-iren waɗannan haƙoƙi ɗaiɗaikunsu, ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akhiratu littaqwa. Ka umarci iyalanka da yin sallah, kai ma ka dage ka yi haƙuri da yinta. La nas'aluka rizqan alahira, ba za mu tambaye ka yawan dukiya ba. Nahnu narzuquka, dan mun san mu ke azurta ka, ba kai kake da ikon ka bawo kanka kuɗi ba, kai abinda kake iyawa shine ka tashi ka nema, amma arzikin daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Inda neman ke bayarwar, to da yau waɗanda suke sana'ar wahala da ƙarfi sun fi kowa kuɗi, amma har karin magana Bahaushe yake da shi, wai jidali tallan turmi. Kaga tallan turmi wahala ce, kai ta mamaki ta ya mai tallan turmi ma yake iya siyar da guda ɗaya, dan turmi in aka siye shi eh ba lastin ne. Wani ya tashi a gidansu ya ga turmi ɗaya ba a kashe shi ba, har aka gama gwagwarmaya, har zamani ya yi zamani ma yanzu aka zo ba a mu'amala da turmin, blender ta kwace turmi. To amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya sirri a cikin sana'ar, masu sana'ar su suka san me suke samu a cikinta. Inda a ce wahala da zafin nema ke bayar da samu, da waɗanda suke faskare ko waɗanda suke sana'o'i na wahala makamantan waɗannan, to ko shakka babu da sai sun fi kowa samun arziki. To amma ba haka bane, arziki daga Allah ne subhanahu wata'ala. Ubangiji madaukakin sarki ya ce nahnu narzuquka, ya ce inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin, kuma ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mu muke azurta ka ya kai dan adam. Allah shine mai yawan azurtawa, kuma shine mai karfin da ba a iyawa da shi, kuma Allah madaukakin sarki ya ce dukkan arzikin kuma yana sama da dukkan alƙawarrukan da aka yi muku, ma'ana yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi Allah din shine sama ko shine a sama. To da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin magidanta akan su kula da tarbiyyar iyalinsu, matayensu da kuma ƴaƴayensu, sama da kulawar da za su yi wajen sama musu abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su tufata da shi da wajajen zama, wanda za mu ga a yau da yawan mutane sun fi ba wa waɗannan abubuwa kulawa sama da kulawa da tarbiyya da kuma addini, tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wancan ya fara gabatarwa a kan wannan. Shi ya sa ma ya ce ba za mu tambaye ka kuɗi ba, amma za mu tambaye ka sallan matarka, ta iya tsarki, ta iya alwala, ta san hukuncen jinin haila da jinin biki da jinin istihaba. Kai mai gida dole ne ka binciki matarka game da wannan, ka tabbatar da ta sani, ka ilmantar da ita, ko ka bata dama ta tafi inda za ta ilmanta, kuma ka ɗauki nauyin haka. To wannan shi zai bayi zuwa ga zamantakewa ta yi kyau. Uwar da ta samu kyakkyawar tarbiyya, to ita ma in ta tashi haka za ta ba wa ‘ya’yanta irin wannan kyakkyawar tarbiyya ɗin, da haka zamantakewa sai ya zama ta kyautata. Sayyidina Umar don kula da wannan haƙƙi, Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta, duk lokacin da Umar ɗan Khattabi zai tashi iyalansa sallar asuba, da wannan aya yake tashinsu. In ya kwankwasa kofa sai ya karanta wa amur ahlaka bis sala, wai dan kar ma a dauka cewa azarbabi ne ko kuma abu ne wanda yake na takurawa yin kansa ne, sai ya nuna shi ma Allah ne ya sa shi ba yin kansa bane, domin inda yin kansa ne shi ma sai ya basu su ta bacci. To amma Allah yana gaya masa cewa sai ya tambaye shi, da aka ya tsaya ya dage ya kula da haka. Malamai suka ce ba yadda za a yi mai gida ya sakaci da kulawa da tarbiyyar matarsa da tarbiyyar ‘ya’yansa, ya je lahira shi ya shiga aljanna su shiga wuta, Allah ya kyale shi, ba zai yi haka ba. Da yawan mutane za su zo sallah amma ba su kulawa da ƴaƴansu sun yi sallar nan. Da yawan mutane za su zo sallah amma ba su umartan matansu a gidaje cewa su tashi su yi sallah akan lokaci, wanda wannan ba karamin hadari bane. Sallar ka kai kadai ba za ta saka shiga aljanna ba, sai an hada da sallar matarka da ta ƴaƴanka wanda haƙƙin su yara ta yi a wuyanka. Domin Allah subhanahu wataala haka yace, kamma yace kai kai sai da yace ka sa su su yi. Wa amur ahlaka bis salat sannan wastabir alaiha. Shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, ya nusashe mu irin yadda ya kamata mu rinka umartar ƴaƴanmu da su yi sallah da shekarun da ya kamata mu dora su akan haka, kai har ma da lokacin da in ba su yi ba ya kamata mu zane su mu ladabtar da su domin mu nuna musu girman hakan da kuma sauki haƙin da Allah subhanahu wataala ya dora mana. Duk iyayen da suka tsaya suka kula da haƙin Allah cikin ƴaƴansu, suka yi kishin Allah cikin ƴaƴansu, to shi kuma Allah zai sanya wa ƴaƴan sanin girman iyayen da kishin su. Yana daga cikin abin da ya dagule a ƙasar mu, ya lalace na zamantakewar mu, ƴaƴa sun fi ƙarfin iyayensu. Ba komai ya ja ba face iyayen ne ba su nuna musu girman Allah ba, shi yasa su ma ƴaƴan ba su ga girman su ba. Ka'idar Allah, in ka nuna wa ƴaƴanka su ga girman sa, to shi ma sai yasa su kuma su ga girman ka. Domin ka'idar Allah yine ummaka, awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wadhkuruni azkurkum, wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wataala. Da haka yana daga cikin abin da ya bata zamantakewar mu a yau shine sakaci da bangaren kulawa da tarbiya, da bangaren kulawa da addini, da bangaren kulawa da sanin girman Allah subhanahu wataala a cikin zukatan mata da kuma zukatan yara kanana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sakaci ba wajen jan yara a jika da koya musu tarbiya da cusa musu kyakkyawar aqida, ba dan komai ba sai kyakkyawar, sai dan a samu kyakkyawar zamantakewa. Mun san hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Tirmidhi da waninsa suka rawaito, Ibn Abbas dai manzo Allah ya bar duniya yana shekara 13 ko balaga bai ba, amma tun yana yaro annabi yake kiran sa yace, ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka fa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya kai yaro, kaga yaro karami, ya kai yaro karami wanda bai balaga ba, ihfazil inni uallimuka kalimat, zan sanar da kai wasu kalmomi masu tsada masu daraja, koda yanzu ba za ka amfana da su ba, amma an karke su gaba za su amfane ka, su amfani wanin ka. Shine matakin farko, ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka. A nuna wa yaro sanin girman Allah ba sanin girman ubansa ba kadai. In ɗanka kai yake tsoro baya tsoron Allah, to ka sani zai yi abin da ya kamata ne in kana nan, amma in baka nan fa ba zai yi ba, kuma ya tabbatar da cewa kai din baka nan wani lokaci. Amma idan ɗanka ya san girman Allah, ka saba yi masa tarbiya da cewa abu kaza Allah baya so, abu kaza Allah yana so, abu kaza saban Allah ne, abu kaza shine daidai, to ko shakka babu zai tashi da imani, domin ya san shi Allah a ko ina yana tare da bayinsa, tarayya ta ilimi, tarayya ta iko, tarayya ta kula. Da haka ba inda yaro zai shiga ya saba wa Allah subhanahu wataala, domin ya san Allah yana tare da shi. Inna Allaha kana alaikum raqiba. To wannan shine mataki na farko na kyautatuwar zamantakewa da tarbiya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta dasa ire-iren wannan aqida a zukatan yara kanana. Idan muka kalli wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, ya koyar da abubuwa da dama. Na farko, ya koyar da aqida mai kyau, shine sanin girman Allah da kuma yi masa biyayya. Sannan ya ba da lamuni da garanti, duk mutumin da kaga yana gararan ba a rayuwa, zaransa ya tsinke masa, lissafi ya kwace masa, to alakarsa ce da Allah ta yi nisa. Amma matukar zaranka bai kwace, matukar kana da alaka da mahaliccinka ta kusa, kana da nacewa a gare shi, kana da sabo tattare da shi, to ba yadda za a yi ka shiga gararan ba rayuwa. Wannan shine ka'ida da sirri. Kiyayi Allah sai ya kiyaye ka. Ma'ana duk abin da za ka yi ka san me haƙƙin Allah, kuma ka yi ƙoƙari ka kiyaye wannan haƙƙin na Allah subhanahu wataala. To ranar wannan shine duk lokacin da ka gamu da wani kalubalen rayuwa, da wani matsatsi na rayuwa, to shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya kawo maka ɗauki, sai ma ka fita daga cikin matsatsin ba tare da ka sani ba. Allah madaukakin sarki sai ya baka arzikin rayuwa, wanda arzikin rayuwa ba shine yawan kuɗi ba, ba shine mulki ba, ba shine yawan kadarori ba, shine sai Allah ya baka nutsuwar zuciya, kwanciyar hankali. Ubangiji yace, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, wadanda suka yi imani da zikirin Allah zuciyarsu take natsuwa, ba da yawan dalolin su ba, ba da yawan kadarorin su ba, ba da daukakar matsayi ba, ba in sun ci zabe ba suke samun kwanciyar hankali, a'a, ko da kuɗi ko ba kuɗi, ko an ci zabe ko an fadi, ko an samu karayar tattalin arziki, ko ana cikin halin annoba da kuncin rayuwa, in dai kana tare da Allah to Allah zai sanya maka natsuwa da kwanciyar hankali, ba za ka gigita ba a cikin rayuwa. Duk wani abu da zai same ka, in ma ya zama kaddara ta riga fata zai ya same ka, to sai ya zo maka da sauki, sai ya zo maka cikin sauki. To da haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke gyara zamantakewa, kuma suke dora mutane akan saiti. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin nan na Abdullahi dan Abbas ya koya masa jarumta, wanda dole ne rayuwa sai da jarumtaka, dole ne rayuwa sai mutun ya zama sadauci, domin ko ne ma kake yi in ba jarumi bane ba kai ba za ka iya neman ba. In siyasa kake, in ba jarumi bane kai ba za ka iya siyasar ba. In neman ilimi kake, in ba jarumi bane ba kai ba za ka iya neman ilimin ba. Da haka ko yaushe sai da jarumtaka. In uba ne kai sai ka zama jarumi kake iya tarbiyyar ƴaƴanka. Uba so lobiyo baya iya tarbiyyar ƴaƴa. In mai gida ne kai sai ka zama jarumi da kake za ka iya tarbiyyar matanka. Domin in baka zama jarumi da kake ba, ba mace bi ba, mace ɗaya ma sai ta fi ƙarfinka. Me ake nufi da jarumtaka a cikin tarbiyyar ƴaƴa? Me ake nufi da jarumtaka a cikin zamantakewa? Shine ya zama cewa kana iya gaya wa kowa gaskiya, ka yi wa kowa adalci, ko na kusa da kai ko na nesa da kai, ko wanda ka fi so ko wanda ba shi ka fi so ba. Domin duk lokacin da mutum zai zama yana da iyali, ko yana da ƴaƴa, ko yana da mata, to sai ya ji ga wacce ta fi shiga ransa, ga wanda ya fi kwanta masa. To amma sai ka zama jarumi, mace in ta gane ka fi son ta, to a lokacin kuma tsiyatakunta za su rinka fitowa. In ba kai wasa ba, to sai ta yi kokari ta karkatar da kai, ta sa ka kana yin abubuwan da ba su dace ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito, jarumi ne sadauki. An san ga wacce ya fi so cikin matansa, amma bata taba yin abin da ba daidai ba ya zira mata ido, bata taba shiga haƙƙin wata ba, bai taka mata burki ba. Ita ce Nana Aisha ummul mu'minina, Allah ya kara mata yadda. Wata rana Aisha ta fasa kwanan Ummu Salama, manzo Allah ya fito cikin raha da annashuwa yana garat ummukum, garat ummukum, uwar mu'minai kishi ya kama ta, kishi ya kama ta. Domin ranar annabi yana gidan Aisha ne, ita kuma Ummu Salama ta aiko masa da wani abin ta baka lashe, wanda wannan ya halatta mai gida in yana da mata sama da daya, ranar girkin wata kana iya cin abincin wata. Ba sharadi bane cewa dan kana girki da wata ita waccan din yanzu kamar ba matarka bace, kamar yadda muka ji a al'ada a ce a ranar ma ko ɗakin ta ba za ka shiga ba, ko gaisawa da ita ba za ka yi ba, ko kuɗin cefa ne za ka bata kar ta taɓa hannunka sai dai ka ɗora a kan mafifici ka miƙa mata. Wannan ba gaskiya ba ne ba. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ba girkin wata ba yana iya cin abincin wacce ba ranar girkinta ba. To irin haka ce ta faru. Annabi yana gidan Aisha, Ummu Salama ta turo a kawo masa wani abu. Dan aiki yana shigowa ya ce gashi daga uwan Ummu Salama, sai Aisha ta karba ta ce kawo bari in miƙa masa, sai ta saki kwanon ya fada a ƙasa. Manzo Allah ya fahimci cewa wannan sakin kwano da ta yi ganganci ne, ba wai tsautsayi ba ne, ba kuskure ba ne, kuma duk da yana son ta, amma ya fito cikin raha, cikin annashuwa, ta cikin ruwan sanyi, amma ya dora ta akan saiti ya ce kishi ne kama ki, kika yi kuma kishi kumallon mata, in ya motsa dole a mayar. To amma duk da haka qas'atun bi qas'a, kwano da kwano, sai kin biya ta kwananta. Wannan in ba jarumtaka ba, ya za a yi ai wannan? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa tara, idan ya kawo abin amfani na gida zai raba, zai tsaya tsayuwar daka ya raba, ya yi adalci, sai ya daga kai ya kalli sama ya ce Allahumma haza kasni fima amliku fala ta'khudhni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, wannan shine rabona na adalci wanda nake iyawa. Domin adalci iri biyu ne, akwai wanda Allah ya ce za mu iya, akwai wanda ya ce ba za mu iya ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kaga wannan adalci ne da za mu iya, dan in ba za mu iya ba Allah ba zai ce mu yi ba, dan la yukallibullahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha. A wata ayar Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا كودن دسك إيماني lalle ku tsayi da gaskiya da adalci dan Allah koda a karan kanku ne za ku yi magana to ku faɗi gaskiya ko akan iyayenku ko akan makusantanku kar ku kalli talaucin mutum ko wadatarsa lokacin da za ku yi masa hukunci ku kalli adalcin Allah domin in wani mai kuɗi ne to Allah ya fi shi kuɗi Allah ya fi kamata a kalla ba shi ba in wani mai mulki ne Allah ya fi shi mulki Allah ya kamata a kalla ba shi ba dan haka abu Allah ya fi abu mai kuɗi domin in taƙa masa kuɗi Allah sama yake da shi abu Allah ya fi abu mai mulki domin in taƙa masa mulki Allah ya fi ya dare shi ta fuskar mulki to dan haka Allah ya nuna mana akwai adalcin da zamu iya amma akwai adalcin da yake walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai yake wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku taba iya adalci ba tsakanin mata koda kun yi yunkurin ku yi haka to wani adalci Allah yake nufin ba zamu iya ba shine adalci na soyayyar zuciya adalci na soyayyar zuciya ba wai namiji kadai ba duk da magana ta zo ne akan maza da mata a'a har ita mace ba ta iya adalci akan abu guda biyu in yazo ta gabanta in dai na magana soyayya ne uwar da ta haifi yaya biyu in za ta faɗi gaskiya ta fi son daya akan daya duk wani abu da ya zama biyu to zuciyar dan adam Allah bai yi ta za ta iya raba soyayya ga wannan abun guda biyu ba 50-50 dole ne sai dai ɗaya ya ɗauki kaso 55 ɗaya kuma ya haƙura da 45 da yawan mata sukan zargi maza in suka fahimci cewa sun fi son wance akan wance to anan ba nan ne gizon ke saƙarsa ba nan ne abun zargin ba inda zargin yake bayyana shine ya zalunci wance don ya fi son wance akan ta ya rinka yi wa wance abu na alheri baya wa wance alhalin dukkaninsu mata ne amana ce ya aure su daga wajen iyayensu akan zai kula da su ya tare a wajen wance ya watsar da wance ya maida ƴaƴan wance ƴaƴan mowa ya ba ƴaƴan wance ƴaƴan bora to wannan anan matsala take faruwa shi yasa za ku ga a hadisin Bukhari da Muslim An-Nu'man ibn Bashir yake bada labari yace wata rana babana Bashirul Ansari ya dauki wani abu na kyauta ya bani wanda zahiri shine wani bawan sa ya dauka ya bashi yazo ya gaya wa baban yaran matarsa kenan uwar dan yace na bawa dana Nu'manu kyautar bawa na wani sai tace ni bani da matsala duk ƴaƴanka ni na haifa duk ƴaƴana ne ni a wajena zan so kai wa kowa kyauta amma abinda nake so da kai je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in abinda kai daidai ne shikenan yaje tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na bawa dana Nu'manu kyautar bawa na wani sai manzo Allah yace to duk ƴaƴan naka su ma ka ba su yace a'a ban ba su ba yace to duk ƴaƴan naka suna da iko akan bawan yadda shi ma Nu'manu yake da shi kamar yanzu uba ne ya sayo ɗaya daga cikin ƴaƴansa mota duk sauran ma suna hawa motar duk sauran su ma an ba su wasu motocin banda wannan kuma irin na wannan in haka ne ba matsala amma in ba haka bane to uba ya fara rusa zamantakewa maza wani lokaci su suke fara rusa zamantakewar gidajensu idan ka fifita wata mata akan wata mata fifikon ya fito a zahiri zalunci ya bayyana to ka lalata gidanka da kanka zamantakewa ta fara gurbata domin ƴaƴanka za su tashi suna kin junansu matanka za su tashi suna kin junansu wasu za su gane kana son su wasu kuma za su gane baka son su waɗanda suka fahimci kana son su to in ba kai wasa ba soyayyar sai ta zame ma bala'i domin za su rinka fakewa da wannan soyayyar suna taka dokarka dan sun san ba za ka iya tsawatar musu ba su kuma in can da suka gane baka son su za su rinka jan baya da kai duk abin da ya kamata su yi maka na biyayya ba dole ne su yi maka ba dan sun gane ka ware su shi yasa cikin illoli da manzo Allah ya gaya wa Bashirul Ansari na ware wasu daga cikin ƴaƴansa ya masa kyauta bai wa sauran ba yace shin kana so duka su bi ka gaba daya yace eh atuhibbu ayyakunu laka fil birri wal lutfi sawa qala bala manzo Allah yace kana so su tausaya maka daidai da daidai su yi maka biyayya daidai da daidai yace eh yace idan fala ce to mun haka ne karka yi musu haka karka yadda ka ware wani akan wani ka fifita wani akan wani wannan zai ja rushewar zamantakewar gidanka zai ja bala'i zai ja gobara ta fito daga gida kiyayya ta masoya kiyayya ta ƴan uwa rabuwar dangi wannan duk yana haifuwa sakamakon irin wannan babban shaida akan haka duk da abin ba haka bane zato ne shine abin da ya faru a gidan Annabi Yaqub tsakanin ƴaƴansa guda 12 Annabi Yaqub bai zalunci wani daga cikin ƴaƴansa ba bai fifita wani daga cikin ƴaƴansa ta hanyar kyauta ba amma wasu daga cikin ƴaƴan ne suka fahimci cewa babanmu yafi son wani akan mu daga nan kawai sai bala'i ya kullu iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usba inna idhan lakhasirun falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum isha'an yabkun قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون منا أبو بواد مونا ناسم فارس كان يأين النبي يعقوب ساكمكم مونا زتود سكي مسا نتوا يافسن وسو أكم وسو ونن يجا suka tafi kisan kai wannan ya ja suka zama gawurtattun makaryata waja'u ala qamisihi bidamin kadhib wannan ya ja suka zama masu kage da kire akan abin da ba a ji ba a gani ba domin lokacin da za su siyar da Annabi Yusuf dan dai sun damu sai sun rabu da shi sai sun sabauta shi sai sun baza shi ya bi uwa duniya lokacin da aka zo aka tsince shi a cikin rijiya a madadin su kyale shi daga nan ya koma gida da suka tashi siyar da shi sai da suka yi masa shari suka siyar da shi da kuɗi na wulakanci wa sharahu bi samanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidi kuma a ƙarshe can duk da haka ba su haƙura ba bayan tsawon lokaci bayan sun batar da Yusuf suka sake kullawa dan uwansa Bunyamin har lokacin da aka same shi da kaya na sarki a cikin mangalarsa qalu iyasrid faqad saraqa akul lahu min qabl suka ce ba matsala in Bunyamin yayi sata dan uwansa ma ya taba yin sata suna nufin wai Yusuf ma barawo ne duk me ya ja musu wannan lalacewar zatan su da suka yi wa baban su na cewar yafi son su Yusuf akan su to dan Allah in zato ne kawai ya ja gidan Annabi Yaqub ya shiga wannan garari to ina kuma kai gidanka ba zato bane dahir ne ka zabu wata matar ka tare a wajenta ka wulakantar da wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhuma il a wata ruwayar ya jurru ahada shiqqaihi duk wanda yake da mata biyu ya tare a wajen dayar ya zalunci dayar to a ranar lahira zai zo yana jan bangare daya na jikinsa ya shanye zai tashi da shanyayyen bangaren jiki domin kamar bangare biyu ne kake da shi na jiki ka kula da daya kake ka kula da daya to dayan sai ya mutu da haka zaka tashi wannan yana da cikin alamomin da za a gane iyaye mazan da suka rusa zamantakewa a cikin gidajensu ta hanyar tarewa a gindin wasu matan da kuma kyale wasu matan da cutar da su da zalunta su to hakanin zamantakewa tana lalacewa ta bangaren iyaye mata idan suka zamo mahainta da yawa zaka samu uba yanayin iya abin da yake iyawa wajen yaga ya dora gidansa akan tarbiya to amma uwa mace kuma ba ta kulawa da haka zaka samu wata uwar da zarar uba ya fita daga gida kamata yayin lokacin sallah ta ce ƴaƴa su tashi su yi sallah lokacin makaranta ta tura su makaranta akan lokaci duk wata buƙatar su da damuwar su ta kai ta ga uban su akan lokaci bayan ta fahimta ta gane ta san ina suke zuwa ina suke komowa su waye abokan su amma wata uwar ba haka take ba in uban yana nan za a yi abin da yake so a gaban idansa amma da ya tafi sai kuma ba haka ba da yawan wasu mata za ka rinka jin suna cewa da ƴaƴan su ku yi sauri ku yi kaza kafin baban ku ya dawo ku yi sauri ku je ku aro mana littattafan Hausa mu karanta za ka ga wani yaro dan karami an koya masa ha'inci dan karamin yaro uwar za ta aike shi tunda ta san mugun abu ta hada shi da shi sai ta ce boye wani a daga rigarsa a cusa masa a karkashin wando in uban baya son karance karancen littattafan Hausa ita kuma a unguwa tana turawa ana karbo mata in baya nan in baya son kallace kallacen fina-finan Hausa ko makamancin haka waɗanda suke bata tarbiya da ya fita sai ta sa ƴaƴan su tafi makota ko su je inda ake ran sai su ranto sai a zo a kalla da an ji baban ya zo sai a yi maza-maza a kashe sai a cusa a karkashin kafet ko makamancin haka to in dai uwa ta zama irin haka ta ha'inci Allah ta ha'inci manzon Allah ta ha'inci mai gidanta kuma ta lalata tarbiyyar ƴaƴanta kuma zamantakewa ta lalace waɗannan su ne ginshikan da in suka gyaru zamantakewa ta gyaru kuma in suka lalace zamantakewa ta lalace shi yasa ko Bature yake cewa charity begins at home tarbiyya da kyakkyawar dabi'a tana faruwa ne daga gida shi yasa Larabawa suke da hikimar zance suka ce idza kana rabbul baiti bidduffi dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum raqasu idan mai gida ya zama makadi da kalango to dan ƴaƴan gidan sun tashi suna rawa ba abun mamaki bane Bahaushe yace barewa bata gudu dan ta yi rarrafe to wannan kenan to daga nan ne kuma zamantakewa sai ta fito daga gida sai ta dawo society bi'a inda ake rayuwa makoci da makoci ƴan unguwa yaran da suka taso da dukkanin sauran abubuwan da suke kewaye da al'umma zamantakewar Bahaushe a da zamantakewa ce irin ta musulunci zamantakewa ce wacce a cikinta akwai sanin haƙƙin na gaba da girmama shi zamantakewa ce wacce a cikinta akwai sanin haƙƙin makota da kulawa da su zamantakewa ce wacce a cikinta akwai ƙaunar juna akwai tausayi akwai haɗin kai amma yanzu ba haka bane ba duk waɗannan abubuwan da na gaya mana ɗaiɗaikun su da zamu bi su daki-daki sai mun ji abubuwan da addinin musulunci ya faɗa game da su da horon da addinin musulunci yayi da falala da kuma narko na dukkan wanda ya karya su ko ya saba musu domin lalata al'umma yake so yayi yanzu idan muka dauki haƙƙin makoci da makoci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu mala'ika jibril bai gushe ba yana mun wasiya da in kula da haƙƙin makoci har sai da nayi zaton bazan bar duniya ba sai jibril ya zo min da wahayin cewa in mutun ya mutu cikin magadansa akwai makotansa me wanda yake nunawa karfin makautaka da karfin haƙƙin makoci akan makoci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi sau uku yace wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu bai da imani na rantsi da Allah bai da imani na rantsi da Allah bai da imani na rantsi da Allah manzo Allah ko bai rantsi ba yace baka da imani masu abin ne da abin so yar garuwa ta ga hadari magana ta kare amma abun mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi har sau uku yace babu abu kuma abin nan da shi yazo da shi ga mutum ai ka san wannan abu ba wasa bane shi yasa sahabbai kansu tambayi ma waye wanda bai da imanin nan da manzo Allah ya rantsi akansa sau uku sai da suka fara la'antar sa suka ce khaba wa khasira man ya rasulullah waye ku shi wannan yayi asara ya tabe har ka rantsi sau uku kace bai da imani sai manzo Allah ya ce man la ya amanu jaruhu bawaiqahu a wata ruwayar man la ya amanu jaruhu dawariyahu duk wanda makocinsa bai aminta da sharrin sa ba yake zaman dardar da shi zaman ƴan marina kowa ya kalli gaban sa zaran kare zaman kare a karofi babu rini ba matsa zaman kowa ya iya allansa ya wanke to ko shakka babu wanda yake irin wannan zamantakewa da makoci duk sallarsa duk azumin sa ba mai imani bane shi an zo an ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina akwai wata mata duk azumukan da ka sani na nafila ba wanda yake tsallake ta sittu shawwal tasu'a ashura litinin da alhamis saumu daud ayyamul bid diddare ba a ganin tana kashe fitila a gidanta saboda ko tana karatun qur'ani ko tana qiyamul layli amma kuma fa tsiwarta da bala'inta da musibarta kowa shayinta yake ranar da ta mutu aka zo aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari wance ta mutu ga sallah ga kaza amma fa makota chap manzo Allah yake hiya finnar hiya finnar hiya finnar wallahi yar wuta ce yar wuta ce yar wuta ce to daka na daga cikin abin da ke lalacewa na zamantakewa munana alaka tsakanin makoci da makocinsa hanyoyin da suke bata alaka tsakanin makoci da makoci hanyoyi ne biyu zuwa uku hanya ta farko shine kyashi da hasada Allah subhanahu wataala da yayi mu ya san ba za mu zama daya ba kuma bai so mu zama daya ba ba dan ba zai iya daidaita mu ba cikin dukkan abin da muke da shi zai iya idan Allah ya ga dama zai iya sa Kano kowa ya zama sarkin Kano to amma hikimar Allah in kowa ya zama sarki to waye bafade waye waziri waye talaka to ai kuma ba a sanin sarki sai da talakawa in kowa sarki ne to ba sarki ko ba haka ba Allah yana da arzikin da zai sa kowa ya zama mai kuɗi a duniya to amma in kowa ya zama mai kuɗi waye talaka babu ba a sanin mai kuɗi sai da talaka ba dan da talaka ba ba za ka san wa mai kuɗi ba Allah yana da yalwar ilimin da zai sa kowa ya zama malami to amma in kowa ya zama malam waye jahili in ba jahili ba a sanin malam dan sai da jahilai ake sanin malamai shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وبنجي سبحانه وتعالى شي يسن ياكوكو زمو ماما يا أبان كسا مانا يسن ياكوكو رايو الدنيا كوي زمن تكيوا كوا هنا بكاتر كوا دق أبن دككي دشي كان بكاتر واني دق أبن دككي غنين كامل لكا أكوي أبن دسي واني مكا duk isar da kake jin kana da ita akwai inda sai gazawarka ta bayyana sai da wani kake cika duk cikan namiji in ba mace zero yake duk isar mace in ba ta da miji fanko ce duk isar mai kuɗi in ba talaka aikin banza ne duk isar sarki in ba fadawa babu mabiya babu sarauta duk isar honorable in babu na ƙasa mabiya ƙarya yake yi domin karamin misali yanzu ka dauka ga sarki cikakken sarki mai sanda kai kace ma mai gora ko ba haka ba tunda gora ai tafi sanda ko to a ce ga sarki mai gora dan isa amma kuma babban rigar sa tafsar rauta wacce ake masa dan toran giwa dan toran zaki da ita in ya tube shi yake matse kayansa sarauta ta cika yanzu kai a ce ka zo wucewa kaga yar ranka ya dade ya durkusa yana shirgar wanki yana matse babbar riga aska to ai inda zai yi haka to gobe ma ba zai sake sata ba gobe ba zai sata ba to amma haka Allah subhanahu wataala ya ga dama wani ba zai zama sarki ba saboda a aje shi ya taiwa sarki hidima wani kuma ya yi sarki wani kuma ya zama dan kasuwa wani kuma ya zama malami masu hankali suka ce karamin misali wanda yake nuna wa dukkan dan adam cewa rayuwa aji ce haka kuma Allah ya so ta kuma sai da hakan za ta kasance shine idan ka kalli yan yatsun hannunka wadannan yan yatsun hannun sune karshen misali da Allah ya nuna mana na zamantakewa na kuma hakuri da zaman tare in Allah ya ga dama zai iya mana yan yatsun mu duk su zama daya amma ka gwada ko da wasa ka samu takarda ko kwali da gam ka ƙara wa ƴan yatsun ka tsawo su zama daidai kaga za su yi maka aiki ba za su yi ba in ɗan yatsun ƴan yatsun ka suka zama daidai ba za su iya dauko abu daga ƙasa ba to dan su yi maka amfani shi yasa Allah ya tura wani gaba wani ya ƙasa da shi wani ya kusa da wani ya wari gefe to haka Allah ya yi da mu wani ya yi sama wani ya yi ƙasa wani kansu ɗaya da wani kuma ya wari gefe domin sai da haka rayuwa za ta zama daidai wani Allah ya dauke shi ya aje shi a ƙauye ba dan yana son ƙauyen ba in muka tare duka abin ni to rayuwar ba za ta yi ba wani aka kawo shi binni in ka kai shi rana ɗaya zauna a ƙauye sai ka ga kamanninsa sun canja wal mukhalafatu sai ta bayyana a tare da shi wani a ƙauye ga ƙarfi da juriyar aiki amma bai da kosisi wani kuma abin ni gashi labo laulayi kaman mace raki amma kuma aljihun sa dam da kuɗi an ba wa wancan ƙarfi an hana shi kuɗi an ba wa wannan kuɗi an hana shi ƙarfi dan shi wancan mai ƙarfin yana buƙatar kuɗi shi kuma wannan mai kuɗin bai da ƙarfin aiki to sai a amfana da juna dan ƙauye ne zai je yayi maka noman salak yayi maka noman tumaturi ya kiwata maka sa ya kiwata maka dukkanin kaji amma da za a dauko shi binni bai da lafiya a kawo shi azum asibitin Malam Aminu Kano gwajin farko sai a ce bai da jini alhalin dishi yake noma kayan jinin shi yake noma kayan jinin sai a ce wani tafi ka je ka ci salad ka ci kabeji ka ci jarmiya ka ci nama ka ci wake kuma duk ya noma ya turo mana binni dan birni ne zaka ga a gaban sa an aje abinci him kaya guda nan salad ne nan kabeji ne, nan kokonba ce, nan naman kaji ne, nan naman zabi ne, nan kayan ciki ne, nan naman kafa ne, duk komai ya cinye. Amma da za ka ɗauke shi ka kai shi gonar salak minti 30 ka gama azabtar da shi a duniya. Wannan hikima ce ta Allah. Shi yasa masu hikima suka ce annasu bin nasi min badawin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu. Mutane da kake gani da Allah ya karkasa rayuwarsu, wasu yan binni, wasu yan kauye, wasu sun yi karatu, wasu suke karatu, duk kowa yana da rana. Bai kamata ba a ce dan kai karatun zamani ka rinka yi mutane kallon hadarin kaji. Akwai abin da karatun zamani ba zai maka ba. Duk ka gama karatun zamanin naka, in za a yi maka dumame fasa faskaran ba za ka iya ba. Wani jahili ne can zai dauki gatari ya doki faskaran ya fasa maka shi. Duk ka gama karatun zamanin naka da komai, akwai abin da ba za ka iya yi ba sai an maka, kuma ilimin naka ba shi zai maka ba. Yanzu duk wani mai ilimi wayayye dan birni ba zai iya ci maka masara ba a surfa ba, amma ba zai iya surfa ta ba fa, ba zai iya sai dai ya ci samobita. Samobita masara ce da aka yi mata aiki, aka yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza, wannan ayyukan da karfi aka yi shi, da yawan waɗanda suka yi shi ba su je makaranta ba. Yanzu kai da ilimin naka kuma su suke maka hidima, kake mora. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ubangiji ya ce mun sa shashin ku su zama fitina ga shashi, kuma muna kallon abin da kuke yi. Da yawan makota fadan farko ya aka yi gidan wane ya funawa, ya aka yi ƴaƴan wane suka funawa, ya aka yi ƴaƴan wane suke zuwa makaranta kaza nawa ba sa zuwa irin wannan makarantar. To daga nan hasada sai ta bulla, sai kaga wani lokaci mawadaci zai fito ya aje girman kan wadatar, ya aje isar yayi wa talakawa makotansa sallama, amma babu mai bakin amsawa. To kaga wannan ba karamin musiba bace ba. Wani lokaci in bira da sata daddawa da wari, gidan attajiri za a yi ta soye jarmiya ta cika unguwa da kanshi, amma talakawa ko unhu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta jan kunnan makota game da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Zar, idza dabakta maraqa fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Indai za ka yi taba kalashi, za a yi wani abu mai daɗi sabanin na yau da kullun a gidanka, to da a yi shi da kauri-kauri gwanda a ƙara miya ta yi ɗan tsalalo-tsalalo abu makota a kai musu. Wannan yana sa makotanka su zauna lafiya da kai, ba za su yi hasadarka ba, ba za su yi ƙyashinka ba, za su ji tausayinka, za su mutunta ka saboda kai ma ka ba su haƙƙinsu. Wadatar da Allah ta yi maka ba ta sa ka karaina su kai musu ɗagawa, ko kuma kana yin wani abubuwa na wadata su kuma kana barin su cikin halin ƙunci ba. Shi yasa za ku ga iyayenmu a ƙasar Hausa sun kiyaye wannan ka'ida sai suka zauna lafiya. Idan mutum ya je kasuwa, in lokacin mangwaro ne ya siyo mangwaro, sai an kai duk makota. In ya siyo rake sai an daddatsa an kai makota. A da attajiran da a ƙasar Hausa attajirai ne masu arziki, ba kawai masu kuɗi ba, domin kuɗi daban, arziki daban. Yanzu muna da masu kuɗi, amma kaɗan ne masu arziki a cikinmu. Me ake nufi da mai arziki? A da manyan attajiran da ake da su, da wuya ka ji wanda kuɗinsa suka kai miliyan ɗaya, amma yanzu akwai masu triliyan. Amma waɗancan da ba su da miliyan ɗaya a da suna hidimar da a yau masu biliyan ba sa iya yinta. A da mai kuɗi a unguwa, in sallah ta zo zai yi kayan sallah duk ƴaƴan makota da ƴaƴansa haka yake yi, kuma baya bambantawa. A da da wuya ka samu mai kuɗin da ya sa ɗansa makaranta bai haɗa da ƴaƴan makota ba. A da da wuya ka samu mai kuɗin da zai wa ɗansa kaciya bai haɗa da ƴaƴan makota ba, sai aka zauna cikin zumunci, cikin ƙaunar juna. A da za ka ga da ƴaƴan talakawa da ƴaƴan masu kuɗi duk tare aka tashi, babu bambanci, babu ƙyashi. To amma yau ba haka al'amarinmu yake ba. Masu kuɗi sun ja daga, talakawa sun ja daga, sai al'amura suka lalace. Kai lalacewar mu a yanzu ba maganar wai mai kuɗi da talaka bane ba, maganar ƴan gida ɗaya ne, ciki ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. A da akwai wani abu da an san shi shine ƴan ubanci, to yanzu wani mummunan abu da ya taso mana shine ƴan uwanci. Kun san a da in aka ce ƴan ubanci ana nufin me kenan? Mugunta da ƙeta. Har akwai wani ciwo a hannun mutum sunansa me? Dan uba. Saboda wai shi dan uba mugu ne. Annabi Musa da Haruna uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. amma da annabi Haruna yake so Musa ya tausaya masa, bai ce dan ubana ba, sai yace yabna umma, ya dan uwata. Amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, da ka asali ƴan uwa masu tausayin juna ne, masu ƙaunar juna ne. Amma wallahi yau a zamantakewar Bahaushe ƴan uwa mugaye ne. Da mun ƴan uba wannan abu ne sananne. Yau lalacewar mu ta kai zaka ga mutum uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, amma gaba suke, kiyayya suke, saboda wani gabar da wata kiyayya iyayen mata ma su suke kullata. Akwai iyayen da in dan su biya mai kuɗi bane ba kowa bane a garin nan, ba zan manta ba, a 90s wani bawan Allah wata rana muka hadu da shi a unguwar Gyaɗi-Gyaɗi nan makociyar ku Gyaɗi-Gyaɗi, a wajen tela muka hadu da shi, sai naji ana hira da shi, ashe wan wani gwamna ne, kanin sa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya gwamna, yayi gwamna ba a jihar Kano bane ba, amma arewacin Najeriya ne. Yace kai wani, yake ga wani ni kuma ina ji, yace duniya ta lalace, yace me ya faru, yace mahaifiyar mu ita ta haife mu, da ni da wani ya faɗi sunan gwamna, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ni wansa ne, amma wai uwa ta yau ta manta ni ne babba ko wani ne babba. Yanzu idan na zo gida za a yi wata shawara, sai ta ce a bari sai wannan naka ya zo, in na cewa sai ta ce wani, na ce haba hajiya ni ne babba, ta ashe kai ne babba. A satin nan wata baiwa Allah ta kira ni take gaya min, ta ce mahaifiyarsu ce ita ta haife su uwa ɗaya uba ɗaya, amma tana gaya musu ita duk ɗan da ba zai bata kuɗi ba, ba ruwanta da shi, Allah ya lalata shi, Allah ya kaza, Allah ya kaza. To da yawan iyaye sun taimaka wajen lalata zamantakewa, musamman iyaye mata ta wannan ɓangaren. San abin duniya ya sa sun ƙi ƴaƴansu, san abin duniya ya sa sun sangarta wasu daga cikin ƴaƴan. Kowa ya sani muna fama da lalacewar tarbiyya a yanzu, musamman tarbiyyar ƴaƴa maza da ƴaƴa mata, musamman tarbiyyar ƴaƴa mata. Da yawa daga cikin ƴaƴa mata yau tarbiyyarsu ta lalace ne saboda me? Abin duniya da suke samu suna ba iyayensu mata, ko ta ma wace hanya yasa iyayen matan ba sa iya musu fada, sai abin da suke so ake yi a gidan. To wannan lalaci ba karamin lalaci bane ba, wannan ya haifar mana da muna da yawan al'umma, muna da yawan matasa wanda wannan ba karamin arziki bane, ba karamin abin alfahari bane, amma kuma abin takeici yawan namu sai ya zama taron tsuntsiya babu shara. Yanzu a Najeriya babu wata al'umma da ta kai mu yawan population, amma babu wata al'umma da bata san kanta ba take koma baya irin al'umman mu. In nace al'umman mu ina nufin mutanen arewacin Najeriya, kuma musamman Hausa, Fulani, bare-bare, mun fi kowa yawan population. Inda a ka'ida ne a tsarin demokradiya ya kamata a ce yau mu muke juya Najeriya, sai abin da muka faɗa za a yi aiki da shi, domin majority carry the vote, al-ibratu lil ghalib, saboda muna da yawa. To amma yawa ne irin na taron tsuntsiya babu shara, yawa ne irin na yuyuyu, Bahaushe kuma yace da haihuwar yuyuyu banda ta ɗaya kwakwara, yawa ne na yau ƴaƴa sun fi ƙarfin iyayensu, yawa ne na yau ba ruwan kowa da kowa, ba wanda ya isa ya tsawatar, ba shugaba tsayayye, ba wanda ya damu da kowa. A gida ɗaya zaka je ka samu mutane cikinsu ɗaya, amma ba a ga maciji, zaman na ciki na ciki, na baka na baka ne, wanda zaka ga abin mamaki. Wata al'ummar da ba tamu ba, ko da ba musulmai ba, amma sun iya tsara kansu da kyakkyawar zamantakewa. Bari in ba da ƙaramin misali. Allah ya sani ba don cin fuska ba ga wata ƙabila daga cikin ƙabilun Najeriya, ba zan kama sunanta ba, amma in na buga misalai da yawa na san ku za ku gane, amma ba wai cin fuskarta nake so in yi ba, don a wani ɓangaren kaga yadda abubuwa suka shafe su da kuma yadda suke iya kamo bakin zaren al'amuransu. Akwai ƙabilar da a Najeriya a yau ta fi kowace ƙabila ci gaba ta fuskar kasuwanci, wanda asalin sana'ar kasuwanci ba sana'arsu ba ce. Sana'ar kasuwanci asali sana'ar arewacin Najeriya ce, musamman kuma Kano. Allah ya mana albarka da wannan, ko ana so ko ba a so. Ba wai a Najeriya ba, a duk Afirka an san Kano a kasuwanci. To amma a yau kasuwancin Kano ba a hannun Hausawa yake ba, ba a hannun Kanawa yake ba. Wannan ƙabilar ta kwace wannan kasuwancin, ba kuma ma maganar a Kano ba, a duk arewacin Najeriya wannan ƙabilar kadararta babu wata ƙabila a arewa da take da yawan kadararta. Wannan ƙabila tana yi mana barazanar da araba Najeriya, araba Najeriya. Amma a yau in aka raba Najeriya, wallahi summatallahi ba za ta iya rayuwa a ɓangaren ta ba. duk da suna kushe mu a arewacin Najeriya, amma sun fi mu cin moriyar arewa a yau. Wannan kabilar asalin fashi da makami su suka kawo shi Najeriya. Wannan kabilar asalin 419 da kudin jabu su suka kawo shi Najeriya. Wannan kabilar asalin sana'ar kidnapping su suka kawo ta Najeriya. Duk wani aiki na ta'addanci wannan kabilar in bata zama lambawan ba a Najeriya, to ba za ta wuce lambatu ba, bal ma ita ce lambawan. Duk wata kasa da ka sani in ka je ka ji sunan dan Najeriya ya baci, ko a 419 ko a ta'addanci ko damfara ko ma wace sana'a ce mummuna ire-iren wannan, to zaka samu ƴan wannan kabila sune number 1. Abinda kawai muka fi su in ka fita waje, mun fi su bara, mun fi su maula, wannan ko shakka babu, ita shine adalci. To amma abun mamaki wannan kabilar da yau su suke sana'anta ƙwayoyi da ake sha na abugu a lalace, amma su ƴaƴan su ba su lalace ba. Wannan kabilar da su suka yi fice da ire-iren wa'ancan ayyuka na ta'addanci da na lissafa, amma yau ƴaƴan su suna da abun yi. Yau wannan kabilar da su suka taɓa yin yaƙin basasa wanda har yanzu ba su daina wannan aniyar ba ta sai sun raba Najeriya, amma a yau a Najeriya ba a kulla komai na siyasa sai da su. To abin tambaya, me yasa? A ina gizon yake saka? Saboda su ba su yadda tsarin zamantakewa ya lalace ba, ba su yadda society su ya lalace ba. Sun yadda su kera kwaya, amma ba su yadda a sha ta a garin su ba, sai dai a kai ta waje a samu kuɗi da ita kuma a dawo a gina gida. Mu ko ba za mu kera ba, amma za mu karba mu sha, mata su sha, maza su sha, mata a gidajen aure su rinka safarar kwayoyi, mazan su sun sani ba wai ba su sani ba, saboda suna taimakawa a cefani ana ci ana sha a gida. Yarinya za ta fita karuwanci, iyaye sun san karuwanci ta tafi. Uba saboda lalacewa za a zo ana tattaba yarsa a soran gidansa, amma ya gaida wanda yake wa yarsa wannan, kuma ya ce in kin gama ku rufe kofa a sauka lafiya. A kasar Bahaushe ake wannan. Bahaushe mai ban haushi na tanko mai kan bashi, shi ba ruwansa da kishi. A kasar mu ƴan siyasan mu za su lalata mu, su kawo kwaya, su raba wa samarin mu, kuma manyan mu su je su gaishe su, su ce kai tai kai tai, in ka gama a karya kujerar, a ce katafila sarkin aiki, maliya bakin ruwa, gireda duk wani kirari mai musu, kuma mun san ƙarya muke yi, su ma sun san ƙarya muke yi. A kasar Bahaushe ne mutum zai dauki mutane aiki, ƴaƴan al'umma su tara masa kuɗi ba dare ba rana, ya mutu bai musu wasiya ba. Alhalin musulunci ya ce ayi wasiya musamman ga wanda ka san ba zai gaje ka ba, kuma yayi wa dukiyarka hidima, sai abinda ka daga dama zaka bashi na albashi. Ƴaƴanka su kishi saboda suna ganin ya tare musu rawar gaban hantsi, shi kuma alkinta dukiyarka yake yi dan amana. In kaga dama rana tsaka ka kore shi, babu fansho, babu gratuity, babu wata kotu kuma da zata tsaya masa, babu inda zai kai ka kara. A kasar Bahaushe ce muke da kungiyoyi, amma na banza, ba na sanin ciwon kai ba, ba na taimakon gajiyayye ba. In ya muri in fito in gaya mana gaskiya, duk inda yake a duniya a ƙauyen su an san a inda yake, kuma yana kai kudin taimakon gyaran ƙauye. A kasar Bahaushe ne za ka yi kudi ka fi karfin iyayenka, ballantana maganar manjin unguwa, ballantana maganar duk wani mai fada aji. Amma a kasar Inyamuri kana kudi kana biyayya ga manya, akwai elders, akwai elders. Bari mu baku wani labari wanda na sha fadar wannan labarin. Wani Inyamuri ne a Kano ya rayu da shi da matarsa, babban ma'aikacin banki ne. Sai je ƙauyen su, da yaje ƙauyen su irin manyan nan da kuke gani a fina-finan su, suna fifita da isga, suna kada kuda, su zai suka kirawo shi a gindin bishiya, wani sannu da zuwa, daga ina kake, a waje kaza nake, me kake yi aiki, to sannu sannu. To kaga wannan hanyar ta ƙauye wadda anan aka haifi uwarka, aka haifi ubanka, ta lalace, ka aje mana miliyan 2 za a gyara ta, za a sa burji. Ko da miliyan 2 nan fa in yi aje kogiyarsu za su sha da ita, ba dole bane sai sun sa burjin, amma dai manyan gari ne, ya aje miliyan 2 ya tashi ya gunguni yace to zai aiko ya tafi ya sa bai aiko ba tunda bai aiko ba bai sake zuwa kauyen ba dan bai isa ya sake zuwa ba ba a dade ba da wannan abu sai ya mutu a Kano to bari in ga nuna muku yadda suke kama ƴaƴan su suke rike su idan Nyamuri ya mutu a Kano matarsa bata isa ta binne shi a Kano ba wallahi sai ta kai shi kauyen su dole saboda in ta kuskura ta binne shi a Kano ko kirsoci ne suka yi masa komai da rawar kirsanci suka binne shi ga hoto ga komai aka kai bidiyon iyayen sa suka gani ba za su yadda ba cha za su kai cha za su ta kashe musu da ba ta so ta kawo gawar su gani shi yasa ta yi haka da haka ba za su yadda ba to shi wannan da ya dawo Kano ya ci gaba da rayuwarsa ba a dade ba sai ya mutu matarsa hankalinta ya tashi dan ta san ya dade baya zuwa kauye kuma abin da yasa ya daina zuwa kauye sun ce kai miliyan 2 yake kaiwa ta yi waya ta ce to mai gida ya mutu ga ta nan za ta kawo gawarsa a yi masa bikin binnewa iyayensa sun san ya saba wa dattawan gari suka je suka gaya wa dattawan gari mai gida ka wane wane ya mutu za a kawo gawarsa dattawan gari tun suka zauna suka ce a ce ba zai zo ba a gaya wa matarsa ka ta kawo masa ka ta kawo mana gawarsa nan ba mu bukatar sa saboda babu hanyar da za a kawo gawarsa tun yana da rai muka ce ya kawo miliyan 2 a gyara hanya ya gida haka babu hanya ya shigo mana kauye aka yi mata waya hankalinta ya tashi tace dan Allah a rauke su a rarrashe su ya za a yi suka ce to alfarma ɗaya za su yi miliyan 2 ta zama miliyan 5 kan gawarsa ta shigo miliyan 5 ta fara shigowa wannan ne kadai yafi yadda za su yi masa ya shigo dan Allah ka kalle mu ka kalli rayuwar mu haka muke mutum in yi kuɗi iyayensa sai abin da ya faɗa suke bi kuma su suke fara lalata kansa ba laifinsa bane su ne suka fara wulakanta kansu suka nuna kuɗi ya fi su sai ƴaƴansu suka ɗauki haka har ɗanka ya fara nuna matarsa ta fi ka zai maka kyauta sai ta hanyar hajiya ita kuma a lokacin ita ma fa bahaushiya ce tana da iyaye murna take yanzu ta samu matsayi yanzu ta mulki mai gida ko babarsa sai ta biyo ta hannunta to ki rubuta ki aje ke ma za ki haifi ɗa kamatu dinu tudanu to waɗannan su ne abubuwan a Nyamuri duk inda yake sana'a a ƙauyensu an sani kuma sai an ɗauko yaro ba wai ɗan gidansu ba fa ɗan gari kawai za a ɗauko shi a haɗa su da shi yanzu ku je na ba ku assignment alhazawanmu da suke kwari da waɗanda suke singa da waɗanda suke sabon gari duk kasuwanninmu ku irga yaran rumfunansu da yawa za ku tarar ƴaƴan ƴan uwansu ne kuma ƴaƴan ƴan uwan ba na kusa ba domin ƴaƴan ƴan uwa na kusa na binni su sun san kuɗi ba za a rinka rufe su ba sai ya tafi ƙauye sai ku ɗauka zumunci ne ɗauko ƴan ƙauye ya cuce su ranar da ya ga dama ya kore su ba wata kotu da za su iya kai shi sai a shekara da shekaru ba a lissafi duk abin da suka tara masa ruwa ta sha to in Nyamuri ba haka yake ba ba wai daman su ba yawan haihuwa suke irin namu ba zaka samu a gidan ba su fusu uku ba su hudu kuma yana da arzikin da zai rike sama da haka asa hakali ma su ɗan uwansa na jiki ba wai bauta ake kawo su sai ba idan yana da kani kowa amfanin da kaninsa kowansa zai da dukiyarsa kamar shi ne dan iyayensa za su tashi sai ya kai shi karatu ya zama mutum cikakke shine abin da zai musu to sannan sai a rinka dauko masa ƴaƴan makota ka kai su kasuwa idan ƴaƴan makotan nan suka zo in Nyamuri ya dauko dan uwansa daga ƙauyen su yazo da shi Kano bai sai aje shi a gidansa ba kadai sai ya kai shi wajen kungiyar Nyamurai na Kano ya masa rijista na kawo dan uwana daga ƙauyen mu kuma sun san sana'ar da shi yake kuma zai gaya musu wani aiki zai masa kuma wannan yaron za a rubuta a yi registering din sunansa a cikin file din ƴan community da haka zai rinka zuwa taro shi ma kuma zai rinka kawo donation to wannan yaro an san sana'ar da ya fara kuma an san samun sana'ar an san rashin ta da haka da rana kaza ga watan kaza ta yi sun san dole wannan yaron sai ya zama mai gida dole kai masa abin da suke kira freedom ya yi shi to idan ma yayi wa yaron sharri yace ai yayi masa sata dan ya kore shi sai a zo ayi lissafi ai lissafi baya ci ga yadda ake sana'a kuma komai za ku ga a kantin Nyamurai ana rubutawa in yayi satar shi ma ba za a kyale shi ba sai sun yi discipline din sa tunda kai masa sata a albashin sa da yake biyan ka sai ka biya shi kudin sa in ku ƙarya yake ba kai masa sata ba billahi allazi in kotun koli zai kai
ba wanda zai kashe sisi
amma wallahi sai yayaye wannan yara to wannan yasa Allah subhanahu wataala ya rika musu suka sha kan kowa yau a kasuwanci saboda Allah yana da kaida daya yana taimaka kafiri indai adali ne amma baya taimakan musulmi kowaye shi indai zalimi ne wannan kaida ce shekul islam ibn taymiya ya faɗa inna allaha la yansuru dawlatal zalima a kafira in kanat adila Allah yana taimakan daula ko ta kafirai ce in tana adalci amma wala yansuru dawlal zalima wa in kanat muslima baya taimakan daula koda ta musulmai ce indai ana zalunci a cikin ta ubangiji ya sanya wannan kaida wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangiji subhanahu wataala baya halakar da mutane dan suna aikata zalunci abinda ake nufi zalunci na tsakanin su da Allah in dai suna kokarin kawo gyara a cikin zamantakewa society su zai yi kyau yanzu ga karamin misali wanda zan guda mana wanda dukkanin mai hankali ya kamata ya dawo cikin hayyacin sa ya gane bambancin mu da mummunan yanayin da muke ciki a kasar Hausa a arewacin Najeriya da kuma duk abin da muke kallon waɗansu mu wanda ba ma musulmi ba a kudu ta abin da suka fi mu wanda dole mu gaya wa kanmu gaskiya ba dan komai ba sai dan miwa junan mu hannunka mai sanda miwa kanmu gyara kayanka wanda bawo shi yace baya zama wa sauke mu raba yau sama da shekara 10 ta doshi 20 ana boko haram a arewacin Najeriya daman da kaji an ce boko haram ai ba a kudu bace ko ai nani a arewa duk abin da ya kamata mu samu dan ai maganin boko haram muna da shi mun rike mai bawa shugaban kasa shawara akan tsaro na Najeriya baki daya abin takeici ma dan Maiduguri ne mun rike shugaban sojoji na kasa baki daya na kasa kuma dan Maiduguri ne mun rike kaza kuma ɗan yankin ne kuma a yankin ake fada amma magana ta ki ta kare duk wanda ya san abin da yake faruwa na tsaro a wannan gwamnati me ci a yanzu nake nufi musamman a tenuwa farko ai kun san inyamurai sun yi shirin bore Nnamdi Kanu shugaban ɗan Biafra ai a farkon tenuwar General Muhammadu Buhari sun tada kayar baya ba ai haka ba an yi haka kwanan nan ma sun dawo a fakaice da zangazangar NSAS yanzu su kalubalanci ko su fuskanci gwamnati da sunan Biafra kai tsaye ba za su iya ba to kun san me yasa ba za su iya ba saboda manyan su ne suka ki shugaban kasa da dukkanin jami'an tsaro da dukkanin masu wuka masu fada aji a cikin gwamnati lokacin da ɗan Biafra suka fara tada kayar baya an shirya za a diran musu ai musu diran mikiya amma manyan su suka roki federal government suka ce ta ba su awa 24 ba sa so ai amfani da karfin soja ga al'ummar su ba dai ƴaƴan su bane su suka tsuna suka haife su suka ce a ba su awa 24 wallahi waɗannan dattijan da kuke gani a gindin bishiya da ire-iren su kawai wasu ma waya suka yi da juna kawai ai declaring din wannan kungiyar da sunan kungiyar ta'addanci ba ƴaƴan mu bane afir in dai dan mu ne na halal ba zai haka ba Nnamdi Kanu sai guduwaye ya tsallake shikenan ba a far musu da fada ba suka kashe maganar amma a yau ba mu da manya ne a arewa muna da malamai muna da sarakuna muna da ƴan siyasa muna da me yasa boko haram ta ki karewa me yasa ma ayyukan ta'addanci sai ƙara haifar su ake yi a arewa saboda zamantakewar mu ce ta lalace tun daga grassroots yau ubani yake tsoron ya ce wa dan sa wana kai ahir yau ƴaƴa ne a arewacin Najeriya suke fada da iyayen su akan siyasa in lokacin siyasa ta yi mun sha jin wannan labarin na rashin mutunci kaga wai daya kafas fassar da ubansa baya so yazo ya sawa ubansa kida na siyasa wanda ya san ubansa baya ra'ayin wai har ka ji wai ƴaƴa suna cewa iyayen su sai dai dan bakin ciki ya mutu wal iyazu billah wace al'umma ce za ta kai ga gaci da wannan wallahi ba inda za mu je wallahi ba inda za mu je daga nan zaren ya kwace mana da haka in dai muna so al'amuran mu su gyaru sai mun dawo cikin hayyacin mu kuma mataki na farko iyaye maza su ji tsoron Allah su zama maza da gaske ta fuskar kula da ƴaƴan su cin su da shan su gurgurdan ikon su ba a ce dole danka sai ya makaranta mai tsada ba kai ma ba ita kai ba amma duk da baka da kuɗi iyayenka ba su da kuɗi ba su watsar da kai ba sun kula da tarbiyyarka gurgurdan samun su amma kai yau ka fake da talauci wani talaucin ma na ƙarya ne yau kwanan nan muke wata samina da waɗansu masana akan irin yanayinmu da sha'anin almajirai yau za ka rinka tafiya a ƙasanmu a yankinmu kana ganin yara ɗan shekara 6 7 ɗan shekara 9 da ka tsaya a gindin danja da mota za su zo suna goge maka gilas wannan sana'ar fa iyayensu ne ya kamata su yi ba su ba su yara a wannan age din ya kamata a ce iyayen ne suke gumi suna shan wahala su kuma suna makaranta amma uban yana can yayi zaman sa ba ruwan sa yana bin inuwa can yayi hira can yayi aikin banza can yayi gulma ya saki iyayen sun tafi su suke nemo kansa abinci wallahi duk dan da ya tashi a haka ya san uban sa yana zaune yana shan inuwa shi yana rana yana shan wahala a lokacin da shi ya kamata ya zauna a inuwa uban ya fita rana ya nemo masa wallahi summa tallahi wannan dan ba zai bi uban sa ba kuma ko yayin yunkurin zai bi shi Allah ba zai bar shi ba kaida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana wani mutum sunan sa Aqra ibn al-Hadis at-Tamimi yazo gidan annabi mutumin kauye ne irin wanda suke watsar da ƴaƴansu an san haifa kamar dai kace Hausawan yau da yazo annabi da ya tashi fitowa bayan yayi sallama da annabi sai manzo Allah ya fito da Al-Hasan yana masa irin ƴaccafiyan nan yana masa wasa yana runguma sa yana tumbantar sa yana ganin annabi yana wadansa haka kawai sai ya bata rai yace ku ɗan binni kun fi san kun fi san ƴaƴa ni yanzu ina da ƴaƴa guda 9 irin wannan a wata ruwayar guda 7 irin wannan ban taba dauka ko ɗaya ba ya dauka wani burgewa ne manzo Allah yace chop yace to ya me zan yi da kai in Allah ya cire maka tausayi a zuciyarka sai manzo Allah yace da shi man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa ba wallahi ba za su tausaya masa ba a yau muna da iyayen da suke faduwa su muta arewa ƴaƴansu suna Lagos za a yi wa yaro waya a ce babanka bai da lafiya ya ce to ina zuwa wallahi garin ne babu komai in na samu zan taho a ce wani baba fa abun fa akwai ban tsoro ya ce to dai zan zo ba na ce muku zan zo ba saboda shi ma watsar da shi yayi yana tsammanin sai ya tsufa zai mutu fa ne ya zo shi ya masa hidima fa sai masa ba a ce wani baba fa ya mutu ya ce to zan zo sai a sadaka uku wani suka ufa za su tafi to an yi 7 zan zo ana wannan dawa ku bincika ku ji ƴaƴa suna gujewa su bar iyayensu me yaja iyayen ne suka fara gujewa inda ƴaƴan zamani da iyayen zamani da yawan ƴaƴan da ake wa fyaɗe a yau kan aiwa yaro kan aiwa wanda ya fyaɗe hukunci ya kamata a fara wa uwa da uban yaran hukunci wannan magana ce da ya kamata mu fahimta saboda duk yarinyar da ta fito a shekara 7 a titi har wani ya samu damar ya dauke ta ya kebe da ita abin tambaya ina uwarta tana ina ina ubanta yana ina a shekara 7 to wannan fa ita ce al'umman mu wannan ita ce al'umman mu iyaye sun saki damar da Allah madaukin sarki ya ba su a hannunsu don su mallaki ƴaƴansu ita ce damar kula shekara 40-50 baya ba haka Bahaushe yake ba a shekara 50 baya zaka samu a society Bahaushe duk gida daya ba ma a gidaje irin wannan namu ɗan tsugul-tsugul na yanzu manyan gidaje ake yi sai kaga gida daya uban gidan mutum ɗaya ne dattijo ɗaya ne amma a gidan akwai ƴaƴansa mutum 40 mutum kaza da ƴaƴansu da matansu su ma a ƙarƙashin sa kuma wannan dattijon ba wani wanda ya isa ya abu a gidan sai da shawarar sa sai da umarnin sa ba za mu koma mu tambayi kanmu ba me yasa iyayenmu a da suna da ƴaƴa da yawa kuma amma tarbiyya bata kwace musu ba tambaya shine iyayenmu a wancan lokacin duk da suna talauci yanzu ba su da kuɗi abin nufi kuɗi irin na yanzu ba su da shi amma suna da arziki kuma suna da kula da iyali zaka samu ɗanka kai zaka yi masa aure duk wanda ya yi aure shekara 50-60 baya zaka samu matar farkon ubansa ya aura mar uban sa ne ya aura masa ladan noma ake ce mata a kasar Bahaushe kuma har ta haihuwa 2-3 uban shi yake ciyar da ita ya ciyar da shi ya mata kayan sallah ya masa daga rumbun sa ake ci to ka duk wanda kake ci daga rumbun sa ka isa ya ce maka ufan ka ce a'a Bahaushe ce in baki ya ci dole ido ya ji kunya amma a yau iyaye ba haka suke ba a yau iyaye ba haka suke ba a yau ba haka iyaye suke ba a yau uban da zai yi wa ɗansa aure a da ya mallake shi ya isa da shi shi yasa zaka ga ada duk haihuwar da aka yi maka sai ka zo ka tambayi babanka saboda shi yake yanka rago ka isa yana yanka rago ka sa suna ba da shi ba to amma ku tambayi ƴaƴan yanzu wani uban dan yana da sana'a ya nemo matar da yake so ya zo sai yace a tafau shi ba zai aura ba me yasa ba dalili kawai ba taimun ba to ya zai da mun matar danka taima kai ka aure ta ko shi zai aure ta kuma fa ko da sule ko sulan sisi fa bai taimake shi ba ka samu dan mai tarbiya ne ma mai wanda Allah ya shirya amma ba wai ta sanadiyar wani abin azo a ganin na gaskiya na iyaye ba sai ka samu haka azo ai ta yin abubuwa wanda ba su dace ba to daka dai ya ƴan uwa mu sani cewa muna da kalubale ba karami ba kuma wallahi duk maganar mu ta jefa jefan laifi ba lokacin wannan bane an wuce wannan laifi na ne laifin ku ne laifin mu ne laifin mazan ne laifin matan ne laifin shugabannin ne laifin mabiyan ne ba wani wanda bai da laifi kada ka kuskura ka dauki wannan laifin ka jefa wani in ku kai haka to baka kama hanyar gyara ba amma matakin farko in kana so ka kama hanyar gyara to kai da kai kuskure daka komo ka dauki hanyar gyara awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wama asabakum min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna cewa zamani zamani wai zamani mu ne zamani ƴaƴan zamani ne suka hadu da iyayen zamani malaman zamani daliban zamani shugabannin zamani mabiyan zamani masu kudin zamani talakawan zamani kowa baya abin da ya dace shi yasa muka shiga gararan ba imamu maliki yana da kalma bakandamiya yace la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha wallahi karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da farkon ta ya gyaru yanzu babu abin da yake mana barazana duk mai hankali da tunani la a cikin malamai la a cikin sarakuna la a cikin ƴan siyasa la a cikin attajirai kai la a cikin talakawa masu hangen nesa babbar barazanar mu bara a cikin mu a yau ku gane akwai bambanci tsakanin bara da karatun allofa akwai bambanci wani mai hikima ya faɗi wata kalma wacce ta kama hankali na ni dan makaranta allo ne ina shekara 7 aka kai ni karatun allo sai da nayi shekara 5 ban taba ganin mahaifiyata ba sai da na haddace qur'ani amma ban taba daukan allo nayi kwano nayi bara ba da haka lokacin da nake faɗa wannan kada wani mai makaranta allo ya dauka agensin makaranta allo nake ni product ɗinta ne amma mu gane cewa Allah shine zamani kuma Allah shi yake juya zamani in kana ganin kai karatun allo ka haddace qur'ani a yau ƴaƴa suna asali ma tukuna ba da karatun allo aka fara haddace qur'ani ba sahabbai duk sun haddace qur'ani basu je makaranta allo ba basu bar gaban iyayensu ba matan annabi a dakunan mazansu suka haddace qur'ani sahabban annabi a gidajen su magidanta da ƴaƴansu suka haddace qur'ani da haka kace dole haddace qur'ani sai an yi tafiya ba wannan bane ba wannan kuskure ne ba daidai bane ba ana iya karatun qur'ani a gida yau akwai yara da suke haddace qur'ani a makarantun islamiyya a gaban iyayensu basu je yawan bara ba dai kenan na biyu kalmar almajiri tabbas bahaushe ya samu ta ne daga almuhajir almuhajir ana nufin wanda ya hijira to shin wai sahabbai da suka yi hijira suka bar makka suka koma madina bara suka je a yau har wasu ƴan siyasan kudu sun fara tsoma baki akan wannan maganar ai bara ai halacci a musulunci ai annabin mu ne yazo da bara ai bara annabi ne da ya bar madina ya tafi makka makka ya je madina daga nan ne daga almuhajir aka samu almajiri wallahi wannan ƙarya ne in an gaya maka ka ma yadda to rami aka haƙa ma ake so a jefa ka rani aka haƙa ma ake so a jefa ka ba gaskiya bane ba wannan ko shakka babu Allah ya saka wa iyayen mu da malaman mu alaran momun mu waɗanda suka karantar a makarantun allo kuma mu a makarantun allo mun sani duk almajirin makarantar allo bara larura ce a wajensa baya bara dan ya tara kuɗi almajiran makarantar allo ba sa barar kuɗi bar me suke yi abinci kuma da an ci abincin nan an koshi kifa kwanan ake a tafi karatu almajiran makarantar allo wanda daga ta qur'ani suke nema na asali zaka samu suna da ƴan sana'o'in rufawa kai asiri yankan farce wankin takalmi dinkin hula kwado da linzami duk waɗannan sana'o'in almajirai suna yin su ne ba dan tara kuɗi ba, dan a samu abincin garin kwaki a kama allo. Almajiran makarantar allo na asali ba abin ne suke ba. Duk wata gawurtacciyar tsangaya da kasan tana production na almajirai makarantar Qur'ani to a ƙauye take, kuma galibi ta dogara ne da noma a gonan malam. Ina fatan fahimci wannan. To mu gane bambancin makarantar allo wacce yau Allah ya juya ta zama ta islamiya, domin ko a yadda ko kar a yadda makarantar islamiya model ce ta allo, modernizing ne, zamani ne ya zo da haka. Ita ma allon da ba ita bace, aka zo aka juya aka zo ta. To yau Allah ya zo zamanin da za a juya a koma islamiya. Kuma abinda allo take a da shi fa islamiya take a yanzu 100%. 60 ka samu a allo, 60 ya samu a islamiya. Baka samu 61 ba, shi ma bai samu 61 ba. 60 din ka daidai ce da tasa, sai wanda Allah ya rikawa. Kada mu ce ba za mu juya ba, Allah ya kawo juyin zamani. To mu gane barar da yau take ci mana tuwo a ƙwarya, wallahi ba barar makaranta allo bace, bara ce ta mutuwar zuciya. A yau mata sun fito daga gida da sunan bara, kai wallahi summa tallahi wasu daga cikin su ba rasa abin da suka yi so suke, dole sai sun ji dadin rayuwa, dole sai sun sha jarmiya. Ya kamata ka sha jarmiya, amma sai kai sana'a mana. A yau mutanen mu ba na kasassu bane, kasassu ne. Domin in na kasa shine makanta, in na kasa shine kuturta, in na kasta shine gurguntaka, ga yamin ina na gurgu da makaho da kaza kaza din inyamuri. Yau in na baka miliyan 1 nace kawo min kuturin inyamuri, wallahi ba za ka iya cinta ba. To wai kana so ka ce Allah kawai Hausawa da Fulani da bare-bare ya jarabta da kuturta? To abin tambaya, ina inyamurai suka kai almajiran su, kutaran su da makafin su da guragun su? Janye su suka yi daga cikin gari, suka killace su, suke kula da su. Mu musulunci ya koyawa haka. Mu manzo Allah ya ce firra minal majzumi firaraka minal asad. In kaga kuturu ka nisance shi, ka gudu gudun da ake wa zaki in an gan shi. To shin ana nufin gudu ka taka a guje, ko ka killace shi inda ba zai shigo cikin ka ba? Saboda cutar sa communicable disease ce, cuta ce wacce take mu'diya, ana dauka. Musulunci ya tabbatar da ita. Duk mai cuta irin wannan manzo Allah ya bada ka'idar a killace shi. Amma mu muka ki wanda ba musulmi ba suka dauka suke yi, mu kuma mu dawo muna cewa ai mu mun dogara ga Allah, wallahi ba mutawakkilai bane, mu mutawakkilai ne mu. Taka irin waɗannan abubuwan sai mun sa kishin zuciya. Idan muna kukan talauci ba mu kadai bane ɗan Najeriya, wallahi ko ina ma akwai talauci irin na Najeriya, kowa yana jin nestable, ko ba haka ba? Ai wannan gaskiya ce. To amma magana gaskiya, shin su da suke jin nestable irin abinda muke suke yi, zaman banza da tumasanci da mutuwar zuciya, musamman a garin Kano, garin da mutane daga nisan duniya suke cuccudowa su shigo don su ci arziki, kai kana cikin garin amma ka ce kana zaman banza, kana mutuwar zuciya? Da haka ya yan uwa mu canja. Allah ya mana albarka. Amanar gyara zamantakewar Bahaushe farko za ta fara daga Kano. Mutanen Kano Allah ya musu albarka. Yau za ku ga wani abun mamaki, ko siyasa ce, Kano ita ce alƙiblar arewacin Najeriya. A yau a gidajen rediyon Kano za ka ji tallan ayyukan gwamnonin da ba na Kano ba, saboda mai wannan yana nuna Kano ita ce alƙiblar siyasar Najeriya. Yanzu da za ka ji wata jiha ba sai na kama suna ba, a can jihar ba za ka ji ana tallan gwamnan Kano ba, amma ga yamin wata jiha da ba a tallan gwamnan ta arewa a Kano, gwamnonin suna tasowa su zo su sai gidan fili a gidan rediyo a tallata su a Kano. Saboda me? Saboda wai abu in ya karba a Kano yana naso. To da haka ya kamata mutanen Kano ku fara canja zamantakewar al'umma, ku dauko zamantakewa irin wacce musulunci yake bukata, ta tausayi, ta yan uwantaka, ta kyautata alaka, ta neman na kai, ta rashin kyashi da hasada, ta irin abin da muka tadda iyayenmu da kakanninmu suna yi, ciyayya a unguwa. Manyan unguwa in yamma ta yi aka dawo ana zaman majalisa, wannan ya fito da kwanan abinci, wannan ya fito da shi, wannan ya sa in a unguwar ma akwai almajirai ba sai sun rinka shiga gida ba, nan za su zo su yi zaman suke su ci abinci su tashi, shikenan an gama. Hikimar wannan, duk mai gidan da ya zo aka ga ba a kawo kwano daga gidansa ba, to an san shi wane gidansa yau ba a yi ba. to masu hankali duk majinanta sai su tashi su ga gida gidan wani kusa abinci akai musu to shikenan sai aka tsare su basu fito bara ba shine gidan ya ci a waje falillahi alhamdu matan sa basu fito bara ba wannan kyakkyawan abu ne da Bahaushe yake da shi kyakkyawan abu ne da Bahaushe yake da shi to da haka wannan abubuwan su ne suka sa yau lissafi ya kwace mana yau zaran mu ya tsinke daga hannunmu Allah madaukakin sarki ka dawo da mu cikin hayyacin mu matasan mu da kan da manyan cikin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif haqa saghirina baya daga cikin mu karamin da baya girmama manyan mu baya daga cikin mu babban da baya tausaya wa kananan cikin mu babban matsalar mu a ƙaryocin Najeriya a society na Bahaushe a yau babu babba ba babban aka rasa ba amma ba a dauki babba babba ba ba kuma komai ya jawo ba da yawan manya ba su yi abin da ya kamata su riki girman su ba duk mutumin da ya ganka kana gararan ba a gari ya kamo ka ya kai ka makaranta ya ga baka da sana'a ya kamo ka ya baka sana'a ya ga ka isa aure kana da hankali da cancantar da ya kamata a yi maka aure bai kalli kudinka ba ya dauko yasa yawan ka ya baka irin abin da iyaye musu ke ada wallahi baka isa ba ya magana ka tanka masa ko kai waye amma yau iyaye sun saki wannan dama yara za su zo su wuce ta gaban manya kila ma babba suna kwalla babba ya zo wuce ba wanda zai kalle shi a shashi da kwallo amma ada da dattijo in ya fito ya zauna a kofar gida duk wanda zai wuce baya wucewa ta gaban sa da takalmi cirewa ake lamace wala babba yaro wala babba in dai dattijo yana zaune ba ballanta na tsallakawa ayo zaka samu yaro ya tsallaka uwarsa keti ya ketarata ya tsallaka ubansa kamar wani kwalbati ƴaƴan da ba sa tsallaka iyaye to kuma da laifin iyayen wani uban ya miƙe kafa wai shi baya sanya kuma dan zai wuce ce tsallaka kawai to in ka koya masa ya tsallaka ka a gida in ya fito zai tsallaka kowa wanda ya tsallaka ubansa sai gagara tsallaka wani da ka iyaye sannan a da ba za ka taba jin uba ya bari ɗansa yana kiran kaninsa da sunansa ba baban ka wani kawun ka wani amma a yau za ka ji ɗan kaninka yana cewa baban suwa ne wai shi ba babansa ba ne kuma kana ji ba ka yi masa faɗa ba baban suwa ne ce daka masa tsawa za ka yi ka dake shi ubanka ne a hirkar in sake jin wannan manzo Allah ya ce alkhalatu bi manzilatil um gaggoyar uwa ko kanwar uwa uwa ce wani mutum ya zo ya ce ma'aikin Allah iyaye na sun mutu har yanzu suna da haƙƙin biyayya manzo Allah ya ce har yanzu suna da shi ina ƴan uwansu ya ce suna ne ya ce ka je ka bi su in uwan ubanka ya ce Allah tsine ma daidai yake da ubanka ya ce Allah tsine ma in dai tsinuwar da haƙƙi yayi maka wallahi sai ta kama ka in uwan babanka ko kanin babanka ya ce wani Allah ma albarka wallahi sai kai albarka in dai bisa ga cancanta ne to amma da yawa irin waɗannan abubuwa ba su muke gani ba a yau wannan cin amana ce in dai muna so mu gyara rayuwar mu to sai mun koma mun dauki turbar addinin mu da kuma turbar mutuntaka da dattako irin wanda iyayen mu da kakannin mu suka koya da mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ta tawassalamu alaikum wa rahmatullahi